Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Talata 16 ga watan Mayu shekarar 2017 akan metoci da suka hada da 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Lal da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Grace Alheri Abdu. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To baba, fadar shugaban ƙasa Amurka ta musanta cewa shugaban ƙasar ya gaya wa jami'an ƙasar Rasha waɗansu bayanan sirri a ofishinsa da ke fadar shugaban ƙasa ta nan Washington. Tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta sanar da kafa wani sabon kwamiti na siyasa wanda ta ce zai kyautata zaton zai ƙarfafa wa mutane su fita harkokin siyasa kana jiya Litinin. Masu binciken harkokin tsaron hanyar sadarwar intanet suka ce akwai alamun Koriya ta Arewa ce ke da hannu a kutsen kwamfutocin da aka yi.
To bayan kun gama jin labaran, za ku ji cewar ana zaman fargaba a gari Ikobi a jihar Niger, Nigeria, biyo bayan wani tashin hankali da ya sanadin mutuwar mutane 22.
An tarar da akasarin matan garin suna shirin barin garin dauke da kaya a cikin wani yanayi na kaduwa.
A jamhuriyar Niger kuma, jami'ar Difa ce ta shirya wani taron bita akan zaman lafiya da neman hanyar samar wa matasa aiki, musamman ma waɗanda suka aje makamai.
Wannan matasa wanda aka yaudare su suka shiga ayyuka irin na Boko Haram, a zo a ƙara faɗakar da su a game da batun zaman lahiya.
To ko bayan waɗannan rahotanni, Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar da shirinsa na tsaka mai wuya, amma duk sai bayan shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Babban mashawarcin Amurka kan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster da waɗansu jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump sun musanta sahihancin rahotannin da ke nuni da cewa shugaban ƙasar ya gaya wa jami'an ƙasar Rasha waɗansu bayanan sirri a ofishinsa da ke fada shugaban ƙasan. McMaster ya shaida wa manema labarai a harabar fadar White House jiya Litinin cewa rahoton da aka fara bugawa a jaridar Washington Post ba shi da tushe. Ya ƙara da cewa babu wani lokacin da aka tattauna akan hanyoyin tarin bayanan leƙen asiri kuma shugaban ƙasa bai fallasa wani tsarin aikin soja da ba a riga an sani ba. Kafofin watsa labarai da dama sun ba da rahoto cewa shugaba Trump ya yi wani bayani da ake ɗauka a matsayin na matuƙar sirri yayin ganawarsu a ofishinsa. Shugaban Amurka dai yana da ikon bayyana kowane irin rahoton sirri, saboda haka abin da Trump ya yi bai keta doka ba. Sai dai jami'an leƙen asiri da jaridu suka ambata sun bayyana damuwa ainihin cewa bayanin zai iya kawo cikas a dangantaka da ke da matuƙar muhimmanci.
Jiya Litinin masu binciken harkokin tsaro hanyar sadarwar intanet suka ce akwai alamu Koriya ta Arewa tana da hannu a kutsen kwamfutoci da aka yi. Kamfanonin Symantec da na Kaspersky dukkansu sun ambaci wata dabara da aka taɓa amfani da ita a lokutan baya, wadda ake kira Lazarus Group, da ta yi sanadin kutse da aka yi wa kamfanin fina-finai na Sony da ya shafi wasu fitattu a shekarar 2014 wanda aka ɗora wa Koriya ta Arewa alhaki. Sai dai kamfanonin tsaron sun ce za a yi rigamalan masallaci idan aka yanke hukunci nan da nan, sabili da yana yiwuwa wani ne ya kwaikwayi hanyar kutsen domin yin amfani da shi a wannan yanayi da ake ciki. Da alama an samu sarari na kutsen kwamfutocin da aka kai a ƙasashe daban-daban na duniya a jiya Litinin, ko da yake an kaiwa dubban kwamfutoci galibi a yankin Asiya hari lokacin da mutane suka isa bakin aiki a karin farko tun da manhajar da ke cutar da kwamfutocin ta bazu a ƙasashe 150 kwanaki uku da suka shige. Jami'an kiwon lafiya a Burtaniya, inda kutsen ya gurgunta ayyukan jinya da suka hada da fida da ganin likita, sun ci gaba da fuskantar matsala jiya Litinin. Sai dai ministan kiwon lafiya na ƙasar Jeremy Hunt ya ce an yi sa'a ba a sake yin wani harin na biyu ba. A Amurka kuwa, Tom Bazett, mai ba shugaban kasa wato Donald Trump shawarwari akan harkokin tsaron cikin gida. Ya shaidawa tashar ABC cewa kawo yanzu sun shawo kan kutsen kwamfutar da ya kawo cikas a kasashe da dama na duniya. Ya shaidawa manema labarai a fadar White House cewa an biya kasa da dala 50,000 da masu kutsen suka bukata. Ya kuma gargadi duk masu amfani da kwamfuta su tabbatar da sun sa na'urar kare kwamfutar su.
Jiya Litinin, jami'an Fado White House sun ci gaba da kare sallamar daraktan hukumar binciken manyan laifuka FBI James Comey da shugaban kasa Donald Trump ya yi tare da bayyana cewa ana ci gaba da neman wanda zai maye gurbin sa cikin sauri. Kwanaki shida bayan sallamar Comey, aka ci gaba da cece kuce a Washington inda 'yan jam'iyyar Democrat suke kira da a samar da wani mai bincike na musamman da zai bincika yiwuwar dangantaka tsakanin Russia da Trump. Ko da yake babu tabbacin abin da zai biyo baya a siyasance, sallama Comey da shugaba Trump din yayi ya janyo koma baya a batutuwa da shugaban kasa ya gabatar a gaban majalisa da tun farko ke fuskanta babban kalubala. Kafin sallamar sa, Comey yana sa ido ne kan binciken da ake gudanarwa dangane da zargin katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016. Da kuma yiwuwar wata hulɗa tsakanin ofishin yakin neman zaben Trump da Moscow. 'Yan jam'iyyar Democrat da dama sun ce sallamar Comey taka doka ne, kuma Trump da kansa ya bayyana cewa bincika katsalandan da ake zargin Rasha da yi yana ra'ansa a lokacin da ya sallami Comey.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohuwar 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton jiya Litinin ta sanar da kafa wani sabon kwamitinta na siyasa, wanda ta ce tana kyautata zato zai ƙarfafa mutane su fito a dama da su kuma su tsaya takara. Clinton ta buga a shafinta na Twitter cewa a cikin 'yan watannin nan mun ga abin da ka iya yiwuwa idan mutane suka haɗa kai. Suka ƙi amincewa da danniya, da ƙiyayya da rashin gaskiya, da kuma rarraba kawuna. Suka jajirce domin ganin ana ƙara yin adalci da kuma shiga ciki a dama da kowa a nan Amurka. Sabuwar ƙungiyar tata da ta ba take Onwards Together, ko kuma ci gaba tare, za ta yi amfani da ƙwarewar tara kuɗin tallafi da Clinton take da shi wajen taimakawa ƙungiyoyin masu goyon bayan jam'iyyar Democrat. Ƙungiyoyin sun haɗa ne da ƙungiyar da ake kira Color Orange, wanda ke fafutukar ganin an yi garan bawul a tsarin zaɓe, da kuma waɗansu tsare-tsare da za su kawo ƙarshen nuna wa Amurkawa baƙaƙen fata wariya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumomi a jihar Niger, Najeriya suna can suna kokarin kwantar da hankalin mutanen garin Ikobi da ke karamar hukumar Makwa, inda waɗansu da ake zargin Fulani ne suka kai hari wanda ya sanadin mutuwar mutane 22. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru ba tsari da ƙarin bayani.
Bayanai da sun nuna cewa mutane 7 daga cikin waɗanda aka kashen an kashe su ne a lokacin da suke sallar asuba a ciki har da limamin garin. A lokacin da tawagar mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ta isa garin na Ikobi, mai nisan kimanin kilomita 300 tare da tsallake kogin kwara ta jiragen ruwa, an tarar da akasarin matan garin suna shirin barin garin ɗauke da kaya a cikin wani yanayi na kaɗuwa. Bincike da ya nuna cewa rikicin filin gona ne inda ake noman rani shine dalilin wannan tashin hankali. Yahuza Muhammad mazaunin garin ne da lamarin ya faru a idanunsa ga abin da yake cewa.
Wannan abu dai Fulani nan da gaskiya suna kawo musu fitina, saboda sun zo za su shiga gungun da ake yin noman abinci, kuma mun ce ba mu yadda ba. Kuma shi ne suka hau halbe, suka zo sun fita suka sake dawowa, kuma to na hudu ne shi ne suka zo fa ba su ba ma san da zuwansu ba, kawai mutane na masallaci kuma suka shiga masallaci da halbi.
Tuni dai kungiyar makiyaya ta Miyati Allah a Najeriya ta nesanta kanta daga wannan hari. kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar na Najeriya Alhaji Hussein Bosu ya ce damun ta wayar salula.
Wannan abun da ya faru a cikin filani. Wato ba a yi mana adalci, ya kamata a yi mana adalci. Ko da yauke za a yi magana a tabbatar da ainihin zargi.
Wato ku a ganin ku ba filani bane.
To mu ka gani mu ba filani bane.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce duk da yake an samu matsalar rashin sadarwa cikin lokaci, amma sun yi kokarin takaita lamarin. Alhaji Zubairu Ma'azu shine kwamishinan 'yan sandan jihar Niger.
Muna da 'yan sanda a ko'ina, in har muka samu labari cikin gaugawa to muna kokarin dauki cikin gaugawa. Matsalolin da muke da su a nan wurin shine daya, babu wayan salula, ba a samu information da wuri.
Mahukuntan jihar Niger dai sun ce lamarin ya yi matukar tayar da hankalinsu. Amma mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ya ce suna daukar matakai.
The state government yana na ina kokarin shi duk yanda za a yi a san a yi magance wannan. To amma insha Allah muna nan muna kokarin mu duk yanda za mu yi magance wannan abun.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Suna rushe sakon zaman lafiya, waɗansunsu ma har makamai gare su gilla suke ba zaman lafiya, sun watsa birni kaza har da kauye.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. A jihar wato jamhuriyar Niger kuma jama'ar jihar Difa ce ta shirya wani taron bita akan zaman lafiya. Ga tamar abari da cikakken rahoto akan haka.
Wannan ba shine karo na farko da jami'ar ta Difa ta shirya irin wannan babban taro da ake cema Symposium International don duba matsalar da jihar ke fama da ita, duba da yadda yankin ya dandana kudarsa na hare-haren yan Boko Haram. Maudu'in wannan taro dai shine magance tsatsauran ra'ayi mai kaiwa ga ta'addanci ga matasa da samarwa tubabbu na Boko Haram abin yi. Ministan ilimi mai zurfi na Niger Yahuza Sadisu Madobi shine ya buɗa wannan taro.
Jami'a ta gwamnatin Difa ta ce ya zama wajibi ta gayyato masana daga kasashe daban-daban na duniya su zo a yi mahaurori a yi laccoci domin a samu hanyoyin samu da zaman lahiya da wamamme. Sannan wannan matasa wanda aka yaudare su suka shiga ayyuka irin na Boko Haram, a zo a ƙara faɗakar da su a game da batun zaman lahiya, sannan kuma a lalubo hanyoyi na samar musu da ayyukan yi, abinda zai sawa su manta kwata-kwata da shiga wasu ayyuka na asha.
Wannan taro bai tsaya ga Niger kadai ba, inji Yahuza Sadisu Madobi.
Rikici ne wanda ya shafi kasashe da dama. To duka kasashen da wannan rikici ya shafa duka an gayyato sun zo, su ma za a tattaunawa tare da su dan gaba daya mu gama karfi da karfe mu ci kan wannan matsala. Yan ƙara godiya ta musamman game da jami'a ta birnin Difa, wanda duk da cewa jami'a ce wadda bata dauki shekaru da yawa ba, amma take bullo da wannan husawoyi don kawo gudunmuwa ta fannin samar da zaman lafiya a wannan yanki.
Haruna Alami domin muni dan majalisar dokoki ne na yankin Difa cewa sai fa kowa da kowa ya sa hannunsa za a samu burin da ake so.
Lalle akwai wadanda suka huto suka zo suka ce sun bar yaki a san yanda akai da su, wannan daidai ne a yi haka. Amma ina tsammani shi matsala in ana so a warkar da shi gabaki da a san menene a gindinsa, menene ya sa wannan matsala. In aka sani wannan za a iya bada magani. Maganin ko da ake badawa a san da sani jama'an Difa gabaki daya, ƴan Difa duk sai sun sa hannu, masu hannu da shiuni sai sun sa hannu, gwamnati sai ya sa hannu, ya zamanto waɗanda suke nan matasa da waɗanda ba su da aiki da mutanen gabaki ɗaya na Difa sai an dama da su. In ba a dama da su ba, garin jiya noman goje ne za a yi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 1 kenan da minti 15 na dare a nan Washington DC. Lokaci ya je za mu ja gefe ɗaya, Ali Mustapha Sokoto ya gabatar da shirin sa na
Saka mai wuya.
Majalisar daina tuhumar sarkin na Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu da aikata ba daidai ba akan abubuwa guda takwas.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a na sabon shiri na Saka Mai Wuya. Wai kam da me da me ne gwamnati da kuma majalisar dokokin jihar Kano suke zargin shi sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu da aikatawa ne.
Honorable Ibrahim Ahmad Gama shine ya gabatar da kudirin
korafi da aka yi akan yadda mai martaba sarki yake tsoma kansa cikin harkokin siyasa, wanda wannan ya zubar da kima da mutunci na masarautar Kano. Yan matan Chibok bring back our girls, wanda ya tura Essa, wanda Essa bata daga cikin hakimci ko ta mukami a cikin masarautar Kano, shigar da yar tayi ya saba da al'ada da addini na mutanen Kano. An samu bayanai daga masarauta wacce aka yi zargin an badakalar kudade daga hawansa zuwa yanzu wajen kimanin biliyan 6. Dokar da ta kafa masarautar jihar Kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kashe kobo sai ta kawo majalisar dokoki na jihar Kano ta duba, ta sahale, ta ba su dama su kashe. Amma tunda mai martaba sarki ya shigo bai taba zuwa wasu dokokin jihar Kano ko wani wakilin sa domin a sahale masa kashi kudaden da zai karkashe.
To amma Malam Ibrahim Ado Kurawa, masanin tarihi da ka'idojin ayyukan fada, na cewa
mutanen arewa ne suna ban mamaki lokacin da aka zo ana tare gingimu sai a ce sarakuna sun isce komai. Yanzu sarki ya zo ya ce an yi abu ba daidai ba kuma ya zama laifi. To wane suke san ayi? Kamar yadda na ga maka tun farko, fada fa sarki ne fada. Duk abin da sarki ya ga dama zai yi shi, kuma ba wanda yake da ikon ya ce ba daidai bane. In ba ka yarda cewa sarki ne, duk abin da sarki ya ga dama zai yi shi, zai yi shi. Abin da kawai sarki ba zai wa shine ya saba Allah. Idan yau sarkin Kano ya ga dama, duk wasu abu da ake a fadan nan zai iya canja su. Saboda haka mutane su daina cewa wai sarki ya sabawa abin da ake a fada.
To ga Sheka Mahmud, to kamar da aka ji mai magana na ƙashe shi na kura din yake fada, maganar fada ce wasu suke kokarin su kare ba wai shi sarkin ba. Shi ma tsohon gwamnan jihar Sokoto kuma garkuwar Sokoton a tare da Alhatu Bafarawa, abin da yake hannunka mai sanda a kansa kenan.
Abin kunya ne gare mu ƴan arewa a ce yau majalisar Kano ana binciken sarkin Kano. Tunda har gwamnonin arewa sun damu da abin da ke aukuwa, kuma sun guda ma sarkin Kano inda ya kura kurin shi, kuma an ba gwamnan Kano hakuri. To ina ganin har yanzu aiki ne ya koma ga gwamnan Kano ya roƙe majalisa dine. Wannan abu bai kamata a fallasa ta ba. Wannan ba sarkin Kano a Sanusi ake wa ba, gidan sarauta ake wa, kuma arewa ake wa. Saboda haka ai hattara
wasu na ganin kamar shi mai martaba sarkin Kano ya kawo wani sabon lamari na yawan maganganu. Har naji majalisar ma tana cewa kamar yana nema ya sa kansa cikin lamuran siyasa ne. Ba ka ganin kamar wannan wani sabon abu ne ya kawo harkar sarauta arewa?
Ni nan ba wai ina magana ko ina san kare sarkin Kano, a'a ni mutunci mu nake maganar karewa. Ba abin da hadan da shi sarkin Kano Sanusi ille gidan ni, kuma gidan ne abba ni son a taba taba gidan nan taba arewa ce da dukkan tuwa taba masarauta arewa kaya mu ci arewa.
To tsohon gwamnan jihar Sokoto kenan a tare da Alhatu Bafarawa. To daman kuwa shirin da ya gabata inda muke jin tattaunawa kan wannan al'amari na sarkin Kano a tsakanin Jafar Jafar da magaji Galadima Mai Tsidau, akan wannan magana arewacin muka ja aya a wancan lokaci din da tambayar da muka yi wa shi Jafar din game da sukar lamirin da wasu suke yi wa sarkin na cewa wai yare na arewa ko kuma shugabannin arewa din.
To gaskiya ba haka bane. Shi gaskiya abu, wato tsakani da Allah, azza ka faɗa mutum ne wanda yake duban abu da idan basira, yawanci in zai maganganu kan abubuwan shi baya bari wato kabilanci ko kuma ra'ayin addini ya wato ya sa ya rashi wato ya fi nuna fifiko ga wani bangare. Shi gaskiya zuciya sai yake faɗa, ba wanda ya ce abubuwan da yake faɗa ai ba gaskiya ba ne yawanci. Amma hurumunsu na faɗarsu da kuma shi kansa a matsayinsa na sarki bai kamata ya faɗe su ba, ni shi ne babban matsala ta. Amma gaskiya batun da ake cewa yana a'a, shi idan dai abu a sauno yana kara Fulani, ai ba ka gani a inda kana duk mai bibiye da shi a rubuce-rubucen shi na can baya, ba ga ai duk yana kara Fulani an taɓa. Kuma al'ada abin nan Hausawa ma idan ta kama ya kare za ta ya kare.
To tuna ka yarda da wannan, ba na zaton Galadima zai ja da kai akan wannan, amma bari in taɓa wani. Ko akwai abin da za ka ce ka wannan Galadima?
Ƙarin da zan yi kawai shi ne, kamar yadda na faɗa a baya, da irin waɗannan abubuwan rashin fahimta ne. Idan aka fahimce shi aka yi masa uzuri kamar yadda nace za a ga abin da yake nufi. Ba za ka ce wai mutane da yawa suna ta yarfe suna ta faɗin abubuwan da suka ga dama wanda kuma an ka duba gaskiya ba haka bane. Kace baya san arewa bai taimaka a yau ba. Shi fa sarki da fa gwamna bane, ba shi da dot, ba shi da kuɗin da ake bashi na kasafi domin ya yi mutane aiki. Amma a lokacin da Allah ya ara masa rana yana gwamnan babban banki, me ya yi wa arewa? Duk wata babbar jami'a ta arewa ya biya gina musu katuwar lecture theater, ya gidan kwanan dalibai.
Yawa, magana kuɗin da ka kawo, magana kuɗin da ka kawo ga Ladima ya sa Jafar a cikin wannan kasida taka, na ga inda kake zargin sarkin Kano da almubazaranci na cewa ya bata miliyoyin kuɗaɗe fiye da naira biliyan ɗaya da ya zo ya samu a fada duk ya watsa wajen sayan motoci, wajen tafi-tafi, wajen sayo kayayyakin Maroko da sauransu, har kake jan kunan sai da yatin abin da ya faru ga sarakuna irin su tsohon sarkin Gwandu Mustapha Jakola da sauransu, kana da masa hannunka mai sanda, amma ka tunatar da shi lokacin da aka cire shi daga mukaminsa na gwamnan babban bankin Najeriya. Me ye gaskiyar wannan zargin da kuke masa ne?
To gaskiya da hakikanci a ciki, kuma har yanzu dake abin nan muna ta ƙara tattara wato bayanai da suka domin jama'a gani suke kaman kage aka yi masa. To shi yasa muke ta tattara bayanai mu fada da kobo kaza da kaza da kaza kaza ga abin da Marigayi ne Martaba Sarkin Kano ya bar masa, ga kuma matsayin da wato lalitar masarautar take yanzu, wanda bai kamata a ce a matsayin shi na masarin tattalin arzikin kasa da yazo farkon ruwan shiga ga da yazo cewa ya kakkara albashi, kaga ana nuna kaman wanda ya gada shi baya biyan albashi yanda ya kamata. Aka zo aka tsakkara albashi hadda mai daukar 1500 miliyan, da kaga da aka da kudin suka zo suka yi kasa suka kare, sai aka ce a koma kuma can yanda ake biya da yanzu da kyar ake kokarin a biya albashi a masarautar. Duka jama'a an san wannan abubuwan, amma su shi yasa duk kira muke hannunka mai sanda muke a gyara, a yi kokari a gyara kashe-kashe da ake yi da basu dace ba, yawanci a rage su. Waɗanda suke ma'aikata a cikin masarautar za su rika samu suna samun albashin su akan kari.
Galadima, me zaka ce game da wannan zargin cewa sarki ya yi wannan abubuwa da a cikin fada?
Waɗannan ɗin su ma duk ba haka ba ne. Wanda bai san gidan sarautar Kano ba, wanda bai san menene alfarmar sarkin Kano ba, sai ya yarda da wannan magana. Sarkin Kano fa aka ce, Alhaji Aliyu. Yanzu a ce mutum kamar sarkin Kano ana magana biliyan biyu biliyan uku haba jama'a a duka.
To amma ina ji mutane suna wannan magana ne domin ba su san abu biyu ba. Na farko ba su san ko da nawa ya shigo cikin fadar ba, na biyu kuma watakila sun ji korafe-korafe suna fitowa daga cikin fadar.
Duk waɗannan maganganun babu su, ba wanda zai san biliyan biyu ko biliyan uku. Kuɗin da ya gada da su kamar yadda shi Jafar ya faɗa, aka ƙara mutane a ma'aikata albashi, aka yi gyare-gyaren waɗansu gidajen manyan hakimai da kuma cikin gidan. Amma yanzu inda za ka koma ɗan kai kiyasi kuɗin da ya kashe daga aljihunsa daga ran da ya shiga gidan zuwa yau, ai ba za ka yi magana biliyan biyu ko biliyan uku ba. Gidan nan haka ya gada, duk sarkin da ya zo dafa gidan kara ne, da dunu ne da kara. Shekara zuwa shekara ko da sarki ya zo ya gyara ya zo.
Amma mai girma ga Ladima, rushe tsoron Ingila fa da aka yi. Kaga wannan tsoro ne mai tarihi, mai dimbin tarihi tun lokacin sarki Abbas a shekarar 1903 lokacin zuwan Tura aka gina a tsoron Ingila. A nan wato Lugard ma ya mayar da shi ofishin shi a nan wajen. A nan aka karɓi sarauniya. Tsoron bai tare wa hanyar kowa ba. Abin da ya tsoron da
ya yi a tarihi. Jafar, ba a rushe tsoron Ingila ba. Duk gine-ginen da ake a ɓangaren gabas a shekara ake yin su. Nan ƙara ma inganta su aka yi da su daga tsoron tudu yiwa tsoron bello to za a yi ba inda aka rushe an ƙara ƙawata su. Gine-ginen da ake cewa ne wannan fadar nan cece fadar gabas da kuma cikin shekara inda ya sabuwar fadar da lambu da sauran abubuwa da kuma cikin gida da ya gyara.
Galadima, ina batun zindimimiyar motar nan ta sarwar su roi, kamar naji an ce ya ce wasu abokansa suka samu sa ita su kola karin su bola shiga.
Duk abokansa ne suka bashi waɗannan motocin, ba wanda aka siya da kuɗin Emirates Council.
Ya ce su kola karin da bola shiga suka saya mushi, haka ne?
Gaskiya ne, wannan haka yake.
Kuma
ba guda ɗaya da aka siya da kuɗin Emirates Council. Kuma dama shi ma gwamnatin gidan shi ma kake, duk sarkin da ya zo mutanansa da abokansa suna bada gudunmuwa.
Ya bada misali shi sarkin Kano ne yanzu da cewa ai su Aminu dan tata su Isiaka Rabi'u da Sani Abacha Murgaya suka sa shi tsohon sarki Ado Bayar da nasa motocin, haka ne?
Waɗansu haka ne, waɗansu shi ma ga dan su yi, akwai wanda da a gidan gwamnati suke kamar yanzu Rorowa na tsohuwa. In mutum yana kallon fina-finan zuwan sarauniya, ai zai gansu guda uku ne. Ɗaya tana Sokoto, ɗaya tana Kaduna, ɗaya aka kawo ta Katsina kai, ɗaya aka kawo ta Kano. Yanzu su da na gidan Sultan da na Katsina ba sa nan ba, ba sa inda suke ba. Duka tamu ta Kano da ita ce take gidan gwamna. Lokacin gwamna Sabo Bakin zo shi ya ɗauko ya ce to ni wannan ba zan shiga wannan Rorowa din ba. A kai ta inda ya fi dacewa da ita. Aka dawo da ita gidan sarki. Aka yi taimata gyare-gyare, akwai lokacin aka koma da ita, aka yi mata gaba ɗaya, aka canza mata komai ta dawo. To amma su saboda kayayyakinta yanzu duk ba a yin su, ba a jin daɗinta, duk lokacin da wani lokacin sarki ya fita da ita sai ta tsaya.
Malam Jafar, bincikenku ya nuna muku cewa haka ɗin nesa wannan motocin da sauransu da bakunci.
Gaskiya abin nan akwai da lauje a cikin naɗi akan batun motocin nan.
To gaishe ku malamai. To idan Allah ya samu dawo a shirinmu na makon gobe rana ta yau, za mu ji ko idan abubuwan da ke faruwa ga shi sarkin Kano a yanzu suna da alaƙa da wasu matakai da ya ɗauka ne a kan wasu manyan bankuna na Najeriya lokacin da yake babban gwamna na bankin Najeriya ɗin. Yanzu dai muna godiya ga baƙin namu Jafar Jafar da magaji ga Ladimu Mai Tsidau da kuma wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwali tare da Nasiru Adamu Ilhaka da suka taimaka a kan da shirin nan. Aka kawo muku shi a madadin dukkan su ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Amurka ta tasa kiyar 'yan asalin ƙasar Somalia 326 zuwa ƙasar su haɗi da mutane 67 da aka mayar ƙasar tasu makon da ya shige, abin da ya haura adadin waɗanda aka mayar ƙasar su a cikin shekara ta 2016 baki ɗaya. Wannan ce shekara ta uku a jere da adadin 'yan ƙasar Somalia da ake maidawa ƙasar su ke ƙaruwa. Ba 'yan asalin ƙasar Somalia kaɗai ake mayarwa ƙasar tasu ba, a cikin watanni uku na farko a cikin wannan shekara ta 2017, Amurka ta ba da umarnin mayar da 'yan asalin ƙasar Afirka 1,200 bisa ga rahoton wata cibiyar bincike ta jami'ar Syracuse. Ƙasashen da suka fi yawan mutanen da ake mayarwa ƙasashen nasu sun haɗa da Ghana, Najeriya, Somalia da kuma Kenya. Umarnin mai da mutane ƙasashen nasu na asali dai ya sabawa abin da ke faruwa a shekarun baya. Daga shekara ta 2006 zuwa 2016, adadin 'yan asalin Afirka da ake tasake su daga Amurka ya ragu daga 2,100 zuwa 1,000. Zuwa ƙarshen shekarar nan dai adadin waɗanda za a mayar ƙasashen su zai riba har so hudu adadin waɗanda ake mayarwa a ƙasar tasu idan har aka ci gaba da tasakiyar mutane kamar yadda ake yi a halin yanzu. Jiya Litinin, masu binciken harkokin tsaron hanyar sadarwar intanet suka ce akwai alamun Koriya ta Arewa tana da hannu a kutsen kwamfutoci da aka yi. Kamfanonin Symantec da na Kaspersky dukansu sun ambaci wata dabara da aka taɓa amfani da ita a lokutan baya da ake kira Lazarus Group da ta yi sanadin kutsen da aka yi wa kamfanin fina-finai na Sony da ya shafi waɗansu fitattun mutane.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana za ku je mu ɗauki da wasu shirye-shiryen namu. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna taya Faisal Sani Makiri da matarsa Wasima Abdul Ghaffar murnan samun abin haihuwa da aka mata suna Katarin Nada. Allah raya Hajiya Nada. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Grace Alheri Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin, da Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safiya John Babaya, ko Makiri ne ke sallama da ku, sai anjima.